تناهى حان للصبح الممارس.
من ذا يفرج كربا بات مضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا. من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا.
خابت مناقبنا وتوز حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز قومان وغسلينا.
خابت مناقبنا وتوز حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا.
بسنن الله من رحمة من جنكي yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama. Jama'a masu sauraro, ina mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan shirin namu mai albarka na rayuwa a barkoi wanda yake zuwa mana a kowace rana ta irin wannan ta Juma'a mai albarka, wacce muke fatan Allah madaukakin sarki ya sa damu da albarkar da ke cikin wannan rana, idan da abin ki Allah madaukakin sarki ya kawar da shi daga gare mu. Marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya, mu kuma da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya. Waɗanda suka mutu Allah madaukakin sarki ya ji kansu, yayi musu rahama, ya yalwata kabarin su, ya sanya kabarin su ya zamto rauda ne min riyadil janna. Mu kuma da muke nan Allah madaukakin sarki muna roƙon shi, idan mun sa tashi cikawa Allah madaukakin sarki ya mana kyakkyawan ƙarshe. Jama'a sauraro, idan ba mu manta ba, satin da ya gabata muna tattaunawa akan ɗaya daga cikin mata waɗanda suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake akwai abun koyi a cikin abin da za su da suka yi na rayuwarsu wanda mu za mu iya koyi da shi. Wannan baiwar Allah, satin da ya gabata muna tattauna akan Asma bintu Umais, wacce ake mata take da mutane dukkaninsu suna da hijira, mutane suna da hijira guda ɗaya ko kuma kuna da hijira guda biyu. Wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda ya gaya mata haka, kuma ya bata wannan take na hijira guda biyu. To ka san dai cewa hijira lada ce da ita, kuma kowa wannan ladan hijirar yake kwadai, amma ita sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma guda biyu ce da ita. Wannan abu ne wanda yake na falala ga mutum, abu ne wanda yake da na daraja, abu ne wanda yake ƙara fito da wane ne mutum. Abu na farko ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har yayi magana akan ka ya bar wani abu, cewa ka magana shi har duniya ta tashi akan ka, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wata magana. Wannan kaga abu ne wanda yake falala ce ba ƙarama ba. Gashi mu ma yau mun zo muna biyawa ko muna karantawa ko muna faɗi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗa akan ta, yace linnasi hijratun wahidatun walakum hijratani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku mutane suna da hijira guda ɗaya, ku kuma kuna da hijira guda biyu. Wannan kuma ka samu ma darajar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a ce ya taba barin wata magana akan ka, wannan ba karamar falala bace ba, ba kuma karamar daraja bace, wanda Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi ya ce ma yan diko anil hawa in huwa illa wahyin yuha. To gashi magana akan ka lace baya furci furta wata magana dangane to ce take ta sarransa ce ya fade ta kawai duk abin da yake fadi wahyin wahayi ne yuha da aka yi masa shi sai ya fada. To kaga bisa shedar da Allah madaukakin sarki ya bayar akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk abin da yake fada wahayi ne, to gashi ya fadi akan wannan baiwar Allah yake ce mata mutane suna da hijira guda daya ko kuma kuna da hijirori guda biyu. Malam yayi mana bayani dai dangane da abin da ya shafi wannan baiwa Allah. Irin mazajen da ta aura daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda tana da miji Ja'far Tayyar, bayan ya rasu ta auri Sayyidina Abu Bakar Allah ya kara masa yarda, bayan ya rasu ta auri Sayyidina Ali Allah ya kara mishi yarda. Wannan kuma wata falala ce da ta ringa auren manyan da suke sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan kuma yana iya nuna maka cewa kenan ba aibu bane mutun ya auri wacce ta taba aure, bal ma ga waɗanda suke mafifita a cikin wannan al'umma suna yin aure, suna auratta dangane da abubuwa guda biyu, maimakon a batta cewa mijinta ya mutu sun aure ta, sannan kuma ba su kallon cewa ai ta taba aure ba bai kamata a aure ta ba, sun aure ta. Wannan yana nuna maka wani abun koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka koyo su ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan suka bawa al'umma su kuma su ma su ci gaba da yi a bisa kwaikwayo gare su, kwaikwayo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga ba kamar yanzu ba yadda ƴan uwa da yawa mutane su gaje ayi mace in ta taba aure ce ai ta taba aure ko mijinta ya mutu, sai kaga kamar ana kaskantar da ita da wannan cewa ta taba aure ko kuma a'a mijinta ya mutu da sauransu. Kaga wannan abu ne wanda yake kenan shari'an mu ta bar mana irin yadda ya kamata mu aikata, mu ne ba mu aikatawa, amma yadda shari'a ta musulunci ta zo waɗanda suka ga san da ake saukarwa da wanda aka saukarwa ba su yi irin wancan tunanin ba, ba su yi irin wancan kallon ba, balma su suna ganin cewa aikatawar shine abin da yafi. Saboda duk sanda aka ban mace ba ta da miji misali, ko mijinta ya mutu ko ta rabu da mijinta aka rasa mai aurenta, to karshe illar za ta komo cikin al'umma ne kuma ta yaya ta abubuwa da dama. Bana farko ta yadda watakila za ta saki hanyar Allah ta koma bin maza, abu na farko mazan nan da za ta koma bi shine ku ne da cikin al'ummar dai, abu na biyu za ta yiwu matar nan tana da ƴaƴa suna ganin abin da take, su dosano abin da take yi su ma su ci gaba dai. Abu na uku Allah in bai kiyaye ba har ta tashi ta haihu a wannan yanayi, to kaga an shiga wani yanayi wanda yake dan da aka haifa yakan iya zama wani abin kyama a cikin al'umma, yakan iya zama wani wanda za a ringa nunawa ita rashin cikin jin dadin rayuwa ga abu ya faru, shi dan cikin rashin jin dadin rayuwa ga ta yanda aka same shi, ƴan uwanta baki daya to kuma dadin dadawa mutane za su koma gefe suna yi da ita suna nuna ta dan kuma kage sun daiba wa kansu alhaki kage gabaki daya kenan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama sun toshe kofofi ne da dama da irin wannan auren sai suka zauna lafiya kage idan aka ce an rasa irin wannan kuma to zaka ga barnonin can da muka lissafa za su iya faruwa manzon almalamai suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi auren raki dan tausayawa ne ma wata an aure ta dan tausaya mata wata an aure ta ne dan katta zauna ba miji shi da kansa mafificin da Allah bai taba yin wata halitta ba wacce za ka iya kwatanta ta da shi amma gashi yana irin wa'annan abubuwa yana irin wannan auratayya to kaga kai ya kamata kai kwaikwayo da shi domin in kace kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga inda zaka nuna soyayyar ka gare shi ta yaya ta wani abu da ya aikata bari kai kokarin aikata abin da ya aikata to sai ka fito da soyayya ka gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ya zamto cewa kana fadin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance kuma ga abubuwan da ya aikata kai kuma kauce musu kake to kaga akwai alamar tambaya a soyayyar da kake masa domin duk mutumin da yake son wani biyayya yake wa abin da yake so mace tana son mijinta biyayya take mishi sau da kafa in yace yi sai tayi da yana son mahaifinsa biyayya yake masa in yace yayi sai yayi amma ya kamata mu fahimci cewa ita biyayya sai da soyayya in kana son mutum bai nuna ka nema biyayya ba amma in ka nema biyayya to ya nuna kana son shi inda ka biyayya ce wacce take ba tursasa ka akai ba kai kake yin ta to ya nuna kana son wannan mutum amma da yawa zaka ga sai ka ce kana son abu amma biyayya kuma ta gagara to duk mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an baya mai biyayya a soyayyar shi akwai alamar tambaya a soyayyar shi akwai ƙarya a soyayyar shi akwai yaudara amma duk wanda aka ga yana biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama to yana son shi da yana son baban shi ya nemi biyayya uba yana son dan shi amma baya wa dan biyayya sai soyayyar amma babu biyayya yadda zaka fahimci cewa ita biyayyar tana da kunshe ita biyayya tana kunshe da soyayya ta daga mahaifi yana son dan shi amma baya yi wa dan biyayya shi kuma da iya wa baban shi biyayya a wannan biyayya kunshe take da me da soyayya so da haka wani abu ne wanda yake mai sauki mu fahimce shi gurin soyayyar mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne yi masa biyayya kuma dole ne yi masa soyayya rashin yi masa soyayya abu ne wanda yake akwai hadari ga mutum Allah madaukakin sarki ya azurta mu da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya ya azurta mu da yin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digadigan mu kuma a bisa ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah madaukakin sarki ba zai karbi ibadarka ba ba zai karbi bautarka ba ba zai karbi komai naka ba sai in kayo biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya azurta mu ga yin biyayya da kuma soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar kullum muna kasancewa tare da Dr. Abdullah Usman Umar Gadankaya, sai kuma ni Aminu Khidr Idris da nake jagorantar shirin. Kamar da na faɗa, wannan baiwa Allah Asma bint Umayis daya ce daga cikin matayen da suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tabbas kuma za mu sami abin da za mu kwaikwayo da shi a rayuwarta, musamman mata, bal ma har mazan. Dan ba kowace mace ce za ka ga cewa iya mata ne za su yi kwaikwayo da ita ba, bal har maza za su samu abin da za su iya koyi da shi a cikin rayuwar irin waɗannan mutanen da suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akramakallahu, satin da ya huce mun tattauna akan Asma binti Umayis, wanda yau insha Allah ina ga akwai wata Asma'un kenan, Asma binti Abi Bakr. Akramakallahu, wace ce Asma binti Abi Bakr?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan lokaci mai albarka. Muna fatan Allah ya bamu dukkan alkhairi kuma ya bamu da dukkan sharri.
Amin.
Allah muke roƙo ya sa albarka cikin abin da muke faɗa yau, in Allah ya sa yadda, kamar yadda nan Umar Aminu Khidri ya gabatar, zamu tattauna ne akan wata baiwar Allah sahabiya, Asma'u bint Abi Bakr, Asma'ir gidan sayyidina Abu Bakr. Zatun nidaqain kenan ita wannan Asma'u, yar gidan sayyidina Abu Bakr ne Siddiq ce.
Na'am.
Yassa ta cikin sa, ita ce mahaifiyar Abdullahi ibn Zubair.
Na'am.
Qurashiya ce, Makkiya ce, kuma Madaniya. Ita ce mahaifiyar, kamar yadda na faɗa, Halifa Abdullahi ibn Zubair. Ta haifi babban ɗa mai albarka wanda ya zama jagora a musulunci, ya yi wa musulunci aiki. Yar uwar Nana Aisha, ta girma Nana Aisha da shekaru 10 tsakaninta da Nana Aisha. Akwai wato shekaru tsakaninsu. Kuma ana ba da labari cewa ita ce matar da ta yi mutuwar ƙarshe a cikin al-muhajirat, mata waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina. Ita ce ta ƙarshen rasuwa, kuma masha Allah aka ce haƙorinta bai taɓa faɗuwa ba har ta mutu, da haƙoranta ta mutu ga baki ɗaya. Yana daga cikin baiwa da falala da Allah yake yi wasu a rayuwa, ya yi musu abubuwa kamar haka. Kaga mutum duk tsufansa haƙorinsa bai zai faɗi ba, duk tsufansa ya mutu da idansa. Shi yasa ake roƙon Allah, ya Ubangiji, idan za ka ɗauki ranmu da nisan kwana, ka sa mu mutu da idanunmu, mu mutu da kunnuwanmu, mu mutu da ganinmu, mu mutu da jinmu, mu mutu da ɗanɗanonmu, mu mutu da hannayenmu, mu mutu da ƙafafuwanmu. Full option kenan. Mutum ya zama yana da komai da komai har ya cika da duniya ya gama. Na Musa, Allah kan jarabe su kafin su mutu sai su makance saboda shekaru. Ya Allah, Ubangiji ka raba mu da makamta ta zahiri da ta zuciya.
Amin.
Wani za ka ga sai zama baya ji, haka zai karisa, sai gan ana mai magana sai an yi da ƙarfi, wani ma kurumcewa yake, wani kuma za ka ga ya gurgunce, ko kuma ya zama kuturu, ko ya samu dai matsala haka da sauransu, ko ya makance ma ya zama baya gani saboda shekaru da tsufa. To yana cikin baiwa da Allah tabaraka ta'ala zai yi wa mutum a duniya, ya matar da shi da
ainihin
komai nasa. Shi ne addu'a da Annabi yake, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'al al-waritha minna.
Me ke nan to akan haka?
Ana Allah ka jiyar da mu daɗin rayuwa, ka rayar da mu da kunnanmu da jinmu da ganinmu, mu mutu tare da su. Wannan addu'a ce Annabi yake sallallahu alaihi wasallam kusan kullum. So muna roƙon Allah ya mana wannan arziki,
amin,
tsare mana ganinmu, ya tsare mana jinmu,
amin.
Kada yawan shekaru da tsufa ya sa mu zama ba ma gani ko ba ma ji ko ba ma iya wani tasarrufi muna fatan Allah ya mana baiwa da shi
amin to akai makala kafin ka huce wannan wata ni'ima ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake roƙonta wanda kuma aka jarraba fa me zaka iya cewa
shi kuma sai ya hakuri duk wanda aka jarrabe shi da daya daga cikin wannan shi kuma akwai lada idan yayi hakuri
na'am
dama ita jarrabawa gaba daya da Allah yake wa bawa yayin da ya kai zuciya nesa yayin da ya hakuri yayin da ya tawakkali Allah zai ba shi lada akai
to Allah ya ba mu ladan baki
muna fatan Allah ya ba mu lada
amin
mama mu Allah ya ba mu nasara da dacewa
amin
ita ta yi hijira tana da cikin wannan dana ta Abdullahi ibn Az-Zubair sannan kuma ta ji ya kukuka kaman irin gazwatu Al-Yarmuk tare da mijinta Zubair bin Al-Awwam mace ce da tana bin mijinta har wajen yaki da ita da babanta da kakanta baban babanta Quhafa kenan da danta Az-Zubair ibn Az-Zubair dukan su gaba ɗaya sahabban annabi ne Allah ya yi musu ni'ima da kasancewar su almajiran manzon Allah kuma
sallallahu alaihi
wasallam ana ba da labari cikin wato kokarin da ta yi a rayuwarta da abin wato buga misali da ta yi a rayuwarta shine ranar hijira wato tana cewa lokacin da annabi ya yi hijira daga makka zuwa madina
akan kullu kafin mu shiga ranar hijirar bari mu leka sashen mastalla mu ji dan abin da suke dauke da shi kafin mu dawo sai mu dora daga inda muka tsaya
ruwaidaka ruwaidaka fal humum laha ritaju wa an kasab yakun laha firaju
masauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkwai ga wanda ya datsi shirin a tsakiya yau muna tattaunawa ne akan abubuwan da za mu iya koya a cikin rayuwar ya ga babban aboki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sayyidina Abubakar ita ce Asma binta Abi Bakrin wacce take ya ce ga sayyidina Abubakar kamar yadda malam ya faɗa akramakallahu kana bayani a tsakiya kana tsakiyar bayani akan lokacin da aka yi hijira menene ya faru
wato ita wannan mata abinda ya bayyana ita na Asma gidan sayyidina Abubakar yayar nana Aisha ta yi kokari sosai ta taimaka wajen bani sunan shi hijira annabi sallallahu alaihi wasallama da gudunmuwa da ta bayar dan ita ce matar da take daukan abinci ta kai musu da Abubakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin kogo suna buya a hanya da haka ita take yi musu guzuri ta dauka ta badda sau ta bi su ta ainihin wato kai musu wannan abincin sun gama kuma ta koma gida ta dada kawowa da haka ma har ya zama lokacin da za ta tafi kai musu abinci ta rasa abin da za ta daure kayan abincin da shi ta yaga mayafinta take tashi ta mai da shi shine madauri da abin da za su yi amfani da shi wajen cin abinci shine take ake ce da ita zatun nitaqain tana cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya himmatu zai yi hijira zai koma garin Madina ya tafi da wato Abubakar babanta kenan shi ku Abubakar da aka zo za a tafi saboda tsabar kishi da taimakon musulunci ya tattara dukiyarsa duka da ya shafi kudi banda kadara ya kai 5,000 ko 6,000 kamar yadda ya zo a tarihi ya dunkule ya tafi da shi saboda koda za a buƙaci kudi ko za a buƙaci bukata daman ba wanda ya kai shi wajen yi wa addinin Allah hidima da dukiyarsa da nan muke kiran mutane su koyi da sayyidina Abubakar wanda Allah ya hore musu abun duniya su ba wa Allah su taimaka wa addinin Allah su ainihin wato ba da gudunmuwarsu yanzu da aka zo za a tafi gaba ɗaya dukiyar sai dauka ya kulle aka tafi don ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam shi yanzu rayuwar ta kare ya zama tarihi sai da ya musu addu'a so halin da musulunci yake ciki na talauci da bukata da halin da ake ciki na bukatar rayuwa akwai bukatar masu hali su cire abinda Allah ya kore musu, abinda Allah ya ba su, su rinka yi wa musulunci aiki dan Allah ya musu albarka a cikin dukiyar su. Duk dukiyar da ba a yi wa Allah hidima a cikin ta to ba ta yin albarka, na'am zai iya yiwa ta taru, amma kuma Allah ya zai cire mata albarka a cikin ta. Sai kaga shi mai dukiyar yana ganin yana da kudin amma baya jin dadin kudin, ya'yansa ba sa jin dadin kudin, iyalinsa ba su jin dadi, abokanai ba su jin dadi, mutanen gari ba su jin dadin kudin. Na kudin yana ta tarawa, kowa yana ji kudi 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 na wani, amma kudin ba su da albarka. Me yake jawo wannan? Shine ruwa da rike kudi da rashin yi wa musulunci aiki. Abubakar yayi iya kokarin sa, ya buga misali a duniya ta yadda mani sunan shi duniya za ta sani cewa lalle ya taimaki musulunci, kuma dan ai koyi da shi ake ba da labari. Take cewa sai ga kakanta ya zo, Abu Quhafa kenan, yace tace makaho ne baban Abubakar, ya makance amma musulmi ne kuma sahabi ne. Sai ta yake cewa na san halin Abubakar, yanzu haka ya tafi bai bar muku komai ba ko, ya kwashi dukiyar gaba daya muku ba zata. Faja'akum bimalihi wa nafsihi, ya tafi ya kuma ɗebe dukiyarsa. Shi kakan nata yana ji masu tsoron ko za su shiga wahala, tunda ya san halin Abubakar, indai an tashi hidimar addini to kudin sa duka yake dauka yake bayarwa. Nana Asma'u a matsayin ta na mace mai basira, mai fasaha, mai hangen nesa, dan kada wannan dattijo ya shiga damuwa da bacin rai ya je ta buge buge gashi makaho ne, sai ta ce a'a, ai ya bar mana khairan kasiran, ya bar mana alheri mai yawan gaske, ta yi mai tauriya. Ta ce ya bar mana alheri mai yawa, dan ya kwashi dukiya tafi da ita bai nuna cewa bai bar alheri ba. Akwai abubuwa da yawa da ya tafi ya bari, tarbiyyar da ya bar musu ma, gida da ya bar musu ma, abinci da ya bar musu ma, waye da ya bar musu ma, khairan kasiran.
Aka wakala ka ce tauriya, yanzu wani zai zaci ko wani yare ne ka faɗa, me tauriya ne?
Ma'ana wata kalma ce da mutum zai amfani da ita ya dan kauce canja ma'ana. Ya baka wata ma'anar da zaka samu kwanciyar hankali. Ina fata ana fahimta. Kamar ya ce yanzu, kamar misali mutum zai ce ma ƙarya kake yi dan karka ji zafi, sai ya ce kai kuskure.
Na'am. Ko ba haka bane?
Eh, ko kuma ba haka bane.
Yawwa.
Haka yanzu an ba da wata kalma wacce take meme.
Mai dan taushi taushi.
Dan taushi da sauran. Mai kwanta ce eh bai bar mana kokobo ba, sai ta ce a ya bar alheri mai yawan gaske. To dabarar da ta yi shine sai ta samu duwatsu, tunda shi makako ne baya gani. Ta tattara duwatsu ta tasa su a irin kan window na kofa a ina daki a cikin gidan kenan. Ta samu tsumma ta lullube wannan tsakwarkwani da duwatsu, sai ta kama hannun tsohon kakan nata, tunda dama akwai wasa tsakanin jika da kaka. Ta sa shi ta miƙa masa ta ce shafa nan gurin kaji, kaga wannan tsumman da ka gani duk alherin da Abubakar ya bar mana ne da abin da ke ciki. ya shafa kan suturan, sai ta ce hada taraka hula na Abubakarin, wannan abin da Abubakar ya bar mana kenan. Sai ya ce mata tab, amma iz taraka lakum hada fa na'am, lalle in har ya bar muku wannan, lalle yayi kokari, na ji dadi kwarai. Shikenan ta kashe wannan mushkilar, bai shiga damuwa ba. To daman ana so mutumin da yake dattijo ne mai shekaru, wannan siyasa ta rayuwa musulunci ya koya mana, to a daina bari suna shiga cikin tashi hankali, ko labari ne ya zo
mai daga hankali
zai tada hankali, to sai a sauƙaƙa musu shi.
Na'am.
A daina barin dattawa suna jin rediyo, suna jin labaran da zai gegita su, an yi fada a gari kaza, an yi yaƙi, an kashe wane, an yi waye. Yanzu sai ya mutu.
Haka ne.
Bacin rai da damuwa sai ya mutu. Kamar yadda a garin nan ya faru an gaya mana.
Na'am.
Wani dan uwa lokacin da aka daina sallar juma'a din nan. Aka daina zuwa juma'a saboda corona. Wani dattijo tun da yake a cikin gari masallacin sarki, wannan babban masallaci mai albarka, tun da aka yi shi, tun da yake bai taba fashin juma'a ba, kullum asahu kun ga ba ne yake shi bai san ana wata wannan abin nan mai shirya zai tafi juma'a yara za su kai shi yace azo a kai ni juma'a lokaci yayi sai aka ce babu ai
yau ba juma'a
me faru yaki yake fada ne ake yi sai aka ce a babu an samu matsala ne wani ciwo ne ake yi kaza 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 wallahi mana ana gaya masa magana yace yanzu yau ba zan je juma'a ba sai ya mutu
inna lillahi
a ranar asake ya mutu haka wallahi ɗan uwa suke ga wani ya bani labari wani taro muka yi na malamai ana bada labari sai wani yace ai shi ma anguwarsa akwai wanda ya mutu akwai tsohon da ya mutu kawai dan an ce ba a yin juma'a saboda imani dan dakatar da sallar juma'a nan da aka yi a garin nan mutane suka mutu saboda bakin cikin yau ba za su je juma'a ba to kaga irin waɗannan abubuwan yana da kyau a rinka kula da nafsiya ta dattawa tsofaffi ko tsohuwar mace ko tsoho nan da nan abu yakan iya musu tasiri ko a ce musu ai dan su yayi sata ko an daure wani a kurkuku wallahi ko ba su yi magana ba wannan bakin cikin su ya kashe su to a rinka boye musu maganganu da zai tayar musu da hankali sai a nuna abin nan yanzu akwai wanda dan uwansa shakikin sa ne ya mutu shi kansa bai da lafiya amma sai dan uwansa shakikin sa ya mutu aka ce kar wanda ya gaya masa saboda wallahi zai iya yiwa inda da tsara kwana shi ma ya bi shi kuma yana san sa yana kaunar sa ya san dai bai da lafiya tare suke cin abinci tare suke waye da haka har ya mutu aka je aka binne shi aka rufe kofa aka hana aje a gaya mai yana yawan tambaya wani ce alhamdulillah yana magaishe ka saboda zuwa masa da wannan magana a wannan yanayin zai iya jefa shi cikin wani mummunan hali ko ya dada kara masa ciwo da tsufan da yake kai ko kuma ya kashe shi so ya kamata mutane su zama masu tunani dangane da mu'amala da manya-manyan mutane tsofaffi masu shekaru lalle wannan yana da muhimmanci kwanan nan wani ya ce umra yake ban labari ya ce a masallacin Madina ka san da ba a bari mutane su shiga sai mutum ya nuna wani tawakkalna wani abu nan ne wani tsari ne suka kawo sai ka daga babbar waya ka nuna ka samu bukin za ka shiga alhamdulillah yanzu wannan abin ya kauce mun gode wa Allah albarkacin addu'o'i da bayin Allah sai ka samu bukin tsoho ya zo tukub-tukub mai furfura da itace da sanda ya samu yana zuwa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda dan sanda ya tsira shi yace fain tawakkalna ina wayarka babbar waya dole sai kana internet kana waye da sauransu ina wayarka da tijo sai tsohon ya dauko ina irin tsohuwar wayan nan ta dattawa tsohuwa karama irin nokiyan nan tsohuwa kawai shi ma dan ya kira gida ko a kira shi ana son magana da shi ya dauko ya nuna masa ya bashi bai ma iya dannawa ba sai dan sandan nan sai mayar masa ce ba wannan ba yayi babu wannan akwai wayoyin da ba sa internet ai ba sa yi wannan wallahi malam sai ce juya bai shiga masallacin nan ba ka san tsohon nan sai fashe da kuka
inna lillahi inna ilaihi
raji'un sai juya da sandan su zai tafi sai wani babban dan sanda sai ya kira shi sai ce me ka masa sai ce doka ce ai ba wanda zai shiga sai yana da buki ne na kaza sai ce shi baka da hankali yake wa
dan sandan fada
yace baka da hankali yace akan wannan dokar zaka je ka kashe shi akan wannan dokar zaka je ka jefa shi kan bakin ciki wannan tsohon wannan sai kai aiki da doka akan sa wannan baka ga tsoho bane ba da kansa babban dan sandan yaje kamo hannun da cijo yace zo ka wuce to kaga wannan mai hankali ke ko da wani abu ne ya tashi ku rinka lura da masu shekaru a rinka ba su girman shekarun su ba cewa aka yi su ba doka akan su kona ba amma girman su da shekarun su ya cancanta a daga musu kafa akan wasu abubuwa na zamani a kula da wannan yana da muhimmanci magana ce mai tsada kuma tana da alaka da rayuwar mu yau da gobe dan yawanci muna da wannan dattawa yawanci suna kwance a gida ba su da lafiya ko suna zaune a kofar gida sun makance ko suna zaune ciwon kafa ya hana su motsi ko in dan su ko jika ya zo ma ba sa iya gane shi sai an yi musu bayani kun za a yi magana ba sa ji sai an fada da karfi waɗannan a zo ana gaya musu magana ta tashin hankali bai da kyau, ko abin da zai baganta musu rai bai da kyau. So haƙƙin su ne akan mu. Akwai littafi da aka yi rubutu huquq kibar sin,
na'am,
huquq kibar sin shi wato hakkokin mutane masu girman shekaru. Yawa, hakkokin mutane masu girman shekaru, ka duba shari'a fa azumi wa dauke musu sai yaki an dauke musu, wane ne an dauke musu saboda shekaru. Amma mu zo muna rayuwa a tsarin da yake ba ma kula da waɗannan dattawa, ko a tozarta su, ko a wulakanta su, ko a rashin kula da su a gida, wannan kuskure ne gaskiya. So ina kira ga ƴan uwa a kula da wannan gaba. Nana Asma'u, Allah ya mata rahama, tana daga cikin matar da take ba da labari cewa wannan dattijo ga abin da ta yi masa. To sai kuma wata gabar magana da zamu hau kai lokacin ya kure.
Ya subhanallah. To na ganin malam gaba ta gaban sai mu banta insha Allah zuwa sati mai zuwa, domin bawo masu sauraro dama su ma su shigo cikin shirin mai albarka. Na san masu sauraro suna nan suna ta kokarin su ji abubuwan da malam ya tattauna akai, sun ji abubuwan da malam ya tattauna akai, kuma za su kokarin su yi tambayoyi ko ƙarin haske akan wani abu. Kai tsaye mata za su iya neman mu akan 0806620085, sai kuma maza 0809042085, sai sakon karta kwana da ya hada maza da mata baki daya 0705250029. Wannan su ne nambobi da za ku iya neman mu kai tsaye. Assalamu alaikum. To wannan an yi rashin dace, wayar tasa ta katse. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Muna tare da wa? To an tashi lafiya.
Alhamdulillah.
To muna tare da wa?
To wani Allah ka saka mana da alkhairi.
Amin.
To alhamdulillah, ni sunana Alhaji Kedima.
Na'am.
Alhamdulillah, kuma ina da tambaya ga malam kwarai da gaske.
To yana jin ka me tambaye ka?
Mene aiki?
Mm.
Kuma ba ku sadan ce da shi ba akan nawa zan bashi.
Mm.
Har ya kai ga magana wannan aiki.
Mm.
A condition zan bashi shi ya ce mun bai. In bashi abun da ya samu mun ci ya fada mu. Sai ya ce duku da ya zan bashi. Domin kuma sai ya ce a kai da rigar zan bashi, ya ce ai shi lallai duku da ya zan bashi. To sai ya bashi wannan da rigar. Mala idan ya ce mun biya ce mun ba ko ne kama zama na ba a ta yawa ce da kenan, sai na ba shi wannan cikon da rigar din ko kuwa.
To Allah ya saka da alkhairi.
Ya amma kai da shi ce.
To
kenan. Da Allah ya yi ma da fatan za ku da shi.
Akram kallahu, ka san irin wannan yana faruwa mutum ya dau ma'aikaci a yi aiki ba tsada.
Gaskiya ne.
Eh,
wato yana daga cikin kurakurai da mutane suke a babin mu'amala. Shi ne mutum ya zo ya dauki ma'aikaci ya zo yi masa aiki ba tare da an tsadance ba. Wannan kuskure ne gaskiya. Yanzu yana faruwa da yawa, kamar za ka wa adai sau a garin nan, sai mutum ya ce a ba komai mu je kawai. Kai ka tambayi nawa ne, wani lokacin laifin su masu yin sana'an ne, wani lokacin kuma laifin wanda suke bayarwa ai musu aikin ne. Sai ka hau adai da sahu ka ce nawa ne, in ya ganka da babban riga mai kyau ko ya ga zai wawuri wani abu a tattare da kai, sai ce ma ba komai. Sai kun je sai ce ka ba da abin da ya sahu, ashe buri ne da shi, yana tsammanin in ya yanke ma kuɗi ya yanke wa kansa wato wata falala, bari yana tsammanin abin da ake ba da 200 za ka ba shi 1,000 ko 500. Kai kuma sai kai lissafi, sai ka bashi iya abin da ake bayarwa, sai ka ga ya fushi ya ji ba daɗi. Wani ma ku rabu da shi, Allah ya sa. Na farko da kai da shi ya kai dan uwana kun yi kuskure, kuma ya zama wa'azi gare ka, daga yau kada ka sake barin a yi maka aiki ba tare da kun yi tsada ba. Ka gaya masa idan bai yadda ba fa, to abinda na ga ya dace zan baka, kuma kar mu jayayya da kai. Eh, na yadda ba komai, shikenan. To anan gurin baka da hakki, bai da hakki a kanka. Abu na biyu, irin wannan in ta faru, ka ce ga shi 500 za ka ba, shi kuma ya ce 1,000. To sai a duba al'adance a yanayi na wannan lokaci, irin wannan aikin ana yin sa a nawa. Za a iya shigar da third person, wani mutum din na uku ya zama alƙali. Da Allah, wannan aiki da aka yi shi, kana ga in an yi tsadarsa zai zama nawa kuɗinsa. sai ce a'a ka bashi 700 a'a bashi 600 a'a ai 500 ma yayi ma ai kai kokari to idan aka duba al'adance wannan aiki ana iyan sa a 500 sai ka bashi baka cuce shi baka shiga hakkin sa ba kenan kamata ka nemi shawarar wani kafin kai wannan idan kuma ya zamanto har ma ka masa kari sai nuna a'a burin sa yafi haka ko ne radiya karka kara masa kuma baka da hakkin sa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma kuma in aka bincika aka gane wannan kudi din yafi 500 shi yafi ka gaskiya to fa ina binka bashi
na'am
so shawara ta anan gurin shine idan ka san shi ka nemo ne ya zama alƙali tsakanin ku dan wannan 500 din da baka bashi ba zai iya zamantowa matsala cikatan 500 din a gare ka ran tashin kiyama Allah ya mana afuwa
ka san aka makalla wasu suna yin haka ne ma kin tsada dan ai musu aikin su kuma sai su ki bawa mutun haƙin da yake mata su ci ga abin da
zasu wannan kuma gaskiya duk wanda aka yi masa aiki duk wanda aka yi masa aiki bai bawa ma'aikaci aikin sa da ya dace ba to wannan ya ci aikin zan annabi ya faɗa cikin hadisi yace ku bawa ma'aikaci aikin sa kafin gumin sa ya bushe so abin da ya kamata ka in ka biya shi an duba al'adance wannan kudi 500 yayi baka da haki
na'am
idan ku an bincika an ga cewa lalle yafi 500 to ka neme shi ka cika mai kudin sa in baka same shi ba kai mai sadaka wallahi alam na'am
babu laifi in an yi masa sadaka da kudin sa
eh tunda ba za a same shi ba sai ai sadaka da kudin Allah kai mai lada ranar da yake waye kuma a biya shi
biya da yake na akara wakalla
to a zai iya yiwa ce shi baya son sadakar za ka yi wa mutum sadakar dole ne
to Allah ya samu dace
na'am
assalamu alaikum
salamu alaikum
wa alaikum assalam muna tare da wa
an tashi lafiya
muna tare da wa alhamdulillah
ina yi wa malam fatan alkhairi
to malam yana jin ki
alhamdulillah
to ma muna nan da kakannin namu
to kuna ta fama da su ko suna ta cinye muku indomie da koko
sai Allah ya kara mana lafiya kula da
su to kulalla ba su ku nemi albarkar su ku rabu da su lafiya kada a ji ai musu abin da zai bata musu rai
kare ka ce daga kora
to an ga sheki ga da mutanen kora kore na
to assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam muna tare da wa
aiwa ke kira na alkasim ke nan ma ka zo kore
to mallam alkasim me kake dauke da shi
Allah mallam yanzu akwai wanda zaka ga kai musu aiki kai musu aiki amma an ka ta biya sake sisi su ba kawo abin da musu
kamar ya kai musu aiki kai musu aiki
kula tare da ni mallam
eh muna tare da kai mallam alkasim
yawa sai ka an ce sai ce da kai kawo abin da musu abin da ka dauka ka samu ko ya kai ko bai kai ba
malam baka shiga
hakkin
su ba to insha
Allah
Allah sa ka zama telan hadda na maza kai me ka makalewa mata ne kullun kai bugo waya ka ce telan mata
malam ka sai koyan dinkin
ne daban ne nan
koyan dinkin ai koyo ne wata kila shi ne mata kawai ya koyo
amma kullun wai telan mata
ina ga na matan kawai ya koyo akan makalla
a ya kamata ya hada shi namiji yana telan mata zamu yi wa'azi da fatawa akan ka alƙasim ka ji tsoron Allah ka rinka hada da na maza
to akram kalla yanzu misali mutun ne neman aiki neman aiki nace yayi min aiki nace to no zan baka sai ice ba da abin da ya samu
shikenan ka dauka ka bashi ka fita haki
ko da bai kai hakkin sa ba
ai kware ku da gaske ai shi yanka wa kansa farashi yayi
na'am
zance ya kare wannan bai kamata ma bata lokaci akai ba kai da ka masa aiki yace ba da duk abin da ya samu sai ka dauki aikin 1000 ne sai ka dauki 200 shi ya samu ka bashi shikenan shi sai wa kansa sai dai anan gurin
na'am
ya kamata ku kuma mutane ku zama masu karamci yayin da kai wa mutum ya maka aiki yace ba da abin da ya sauka to kai kuma sai ka nuna masa karamci kama yi masa ma kari sama da abin da kai masa wannan yana da kyau gaskiya amma wasu dabi'a su bai da kyau halin su bai da kyau suna da son zuciya kuma suna yin abin da yake bai kamata ba na tauye haƙin waɗanda suke musu aiki wallahi ta'ala alam
assalamu alaikum
alaikum
to muna tare da wa
Asiya sala ce daga kura
to Asiya daga kura me kike dauke da shi cikin shirin
fatan alkhairi kuma mu muna nan da yan shekara 100 da yan kai muna nan haka biki ba ma sai dai Allah ya ba mu lafiya
Allahu akbar
to gode mallam
Allah ya saka mun gode kwarai mutanen kore kuna tarbiyar tsofaffi kenan
mallam wannan magana ta tsofaffi fa akwai dattijan nan da muke da su a cikin gidaje da dama wanda ina ga wannan shi yasa yan uwa suke ta buga waya kana ganin akramakallahu wanda yake saba musu bai yi musu abin da ya kamata ba ko hantara haka ko ya rika saurin fishi shi akwai wani laifi ne a shari'a
gaskiya ai na gaya maka wato wani darasi ne mai zaman kansa yadda ake kula da dattawa masu shekaru kibaru sunni
eh na'am
akwai hakokin su da yawa a cikin al'umma to amma magana ta gaskiya shine muna rayuwa a cikin yawayawan mu akwai jahilci da rashin bibiyar mai shari'a tace akan irin waɗannan mutane da ake rayuwa da su da mu'amala da su ta daban ne to wanda zai wayi gari yana bakanta musu rai yana bata musu rai ai kaga yana cikin zunubi wallahi ba karamin zunubi ba kuma hadarin shine su yanzu za su iya mutuwa ka nemi gafarar su ko baka nemi gafarar su ba wani shi yasa ake so kuma kullun kana mu'amala da su ka rinka neman yafiyar su ka rinka neman yafiyar su ba ma su kadai ba ma duk wani wanda kake tare da shi ka yawaita neman yafiya mai neman yafiya yana da dan saukin zunubi a cikin mutane
na'am
wata mata tace za ta tafi Germany za ta kai danta karatu haka kawai sai tace mijinta kai mai gida da Allah ina neman ka yafe mu sai ce amma komai Allah yafe mana gaba ɗaya na yafe miki dan ma sai tace kai je ka nemi ubanka ya yafe ma gashi ba makaranta zai ji ana ganin malam da wata biyar shi da rabin shekara shekara ɗaya ma zai zo hutu ko wani abu lafiyar sa kalan mutum ba wai bai da lafiya ba wai ya tsufa ba wallahi malam suna tafiya kwana ɗaya biyu sun yi waya sun gaisa lafiya kalan kawai sai aka ce an kai shi asibiti insha Allah malam ana kai shi asibiti mutumin nan ya mutu
inna lillahi
tai kuka ta zubar da hawaye malam ta shiga uku sosai yaron ne da mu amma ta bugo tana cewa ita ta shiga damuwa nace ai sai ki gode wa Allah kun rabu lafiya alal aqalli shekarun ku barkace da shi kin iya bude baki kin ce ya yafe miki laifukan da kika yi masa yace ya yafe kika sa dan ku ya nemi gafara akwai wata yar ma tana karatu a wata kasa ita ma kamar ta sani ci kike buga baban ki ki gaishe shi ki nemi miki afuwa to ya yafe muku to kaga irin wannan fa masu lafiya da shekaru ke ina da wanda yake da tijo ne mutum yazo yana bata masa rai ko yana bakanta masa rai ko da ne wallahi tsofaffin nan fitina su ta yi yawa ina gaji da harkar tsufa ne cucuta tsufa take damun su yana mallan mutane kaza kaza yaki mutuwa yake kaza kaza subhanallahi alazim wannan abu ne mara kyau kuma bai kamata ba wajibi ne mu kula da ƴaƴan mu da iyayen mu wanda suke masu kibaru sunni ne masu shekaru da yawa kuma mu nemi albarkar su dan ku mutane ne masu albarka kuma yawan su zaga tsoron Allah su wato yafi namu da kusancin su da ubangiji Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana
amin
Allah ya saka mana da alheri gaba daya wa shukran
masu sauraro duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shirin namu mai albarka na rayuwa a barkoi a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Ghazali Yakubu Asma'u Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye sai kuma Hadiza Balanti shugaba ta sashen addinin musulunci Buhari Isa ya sada da ku ni Aminu Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وتملأ الجحز قومان وغسلينا
غابت مناقبنا وتوزع حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز قومان وغسلينا
لنا السفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا
حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي.